Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu Mahaifinta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba 16 ga watan Disamba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Laraba ɗaliban kwalejin nazarin ilimin aikin Malinta
da Sa'adatu Rini
a jihar Kano su gudanar da zanga-zangar nuna ƙin jinin sufe masu makaranta. Sannan za ku ji cewa hukumar hana fita kwabri ta Najeriya sun cafke wasu mutane dauke da makamai da sauran kayan da aka haramta shigo da su Najeriya a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke shirin bude iyakokin kan tudu da ta rufe kan matsalar tsaro. Bayan haka za ku ji rahotanni na musamman da kuma labaran wasanni, amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da aka fara rabon rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Burtaniya da kuma Canada, ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin huɗu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike. Koma da an sami yadda ake so, kasashen duniya ba su da yawan kamfanonin sarrafa rigakafin da za su isa hada wanda ake bukata don gaba ɗayan al'ummar duniya. Kasashe masu karfin tattalin arziki sun cimma yarjejeniyar sayen tarin rigakafin kafin ma a kammala gwajinsa ko kuma a amince da shi a hukumance. A halin da ake ciki, wani kawance da aka kulla da nufin samar da rigakafin ga kasashe marasa karfin tattalin arziki da masu matsakaicin karfin tattalin arziki ya tanadar musu wani dan kaso na maganin rigakafin da ya yi alkawarin samarwa ya zuwa yanzu. Shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da kuma kungiyar sa ido kan masu yin kaura ta kasa da kasa sun ce kifewar wani jirgin ruwa da ke dauke da mutane daga Venezuela zuwa Trinidad da Tobago kamata yayi ya zama wani abin tuni akan mummunan hadarin da ke tattare da tafiya ta teku da kuma sauran hanyoyin da basu dace ba da 'yan gudun hijira ke bi don tsallakawa zuwa wasu kasashen. Jirgin da yana dauke ne da mutane 25 ciki har da yara a lokacin da ya kife a gabashin tekun Venezuela a kusa da garin Guiria da ke gabar teku a ƙarshen makon da ya gabata. An gano gawarwakin mutane 11 a ranar Asabar da kuma wasu a ranar Lahadi. A hukumar Venezuela bata bada adadin waɗanda suka mutu ba, amma wasu rahotanni na nuna cewa kusan gawarwakin mutane 20 aka gano daga tekun. Sama da yara miliyan 2 a yankin Tigray da ke kasar Habasha aka katsewa hanyar samun agajin jin kai fiye da wata guda a cewar Majalisar Dinkin Duniya. Mun damu matuƙa ganin cewa muddin aka dade ana jinkirta bude hanyar kai musu agajin, yanayinsu zai ƙara tsananta yayin da abincin da ake kai musu, ciki har da wanda ake ba yara masu fama da tamuwa na amfanin nan take da magunguna da ruwa da fetur da kuma wasu muhimman abubuwa ke ƙara yin ƙasa. Abinda Daraktar Asusun Tallafawa Yara na Majalisar Dinkin Duniya Henrietta Ford ta rubuta kenan a wata sanarwa a jiya Talata. Ms. Ford ta ce Majalisar Dinkin Duniya ta shirya ta samar da muhimman kayayyakin agaji ga yara masu fama da ciwon tamuwa a yankin da ya yi fama da tashin hankali, amma suna buƙatar samun hanyar shiga Tigray da gwamnatin Habasha ta hana a yanzu. An yanke hanyoyin sadarwa haka kuma babu hanya sosai ta zuwa yankin na Tigray tun bayan barkewar tashin hankalin a ranar 4 ga watan Nuwamba. Lamarin da ya sa ƙoƙarin cibiyoyin agaji na duba yanayin buƙata a yankin zama da wahala. Shugaban ƙasar Guinea Alpha Conde ya yi kira ga 'yan ƙasar da ke yammacin nahiyar Afirka da su haɗa kai a yayin da ya fara wani wa'adin na shugabanci karo na uku. Kiran na Conde na zuwa ne bayan wani mummunan tashin hankali da aka yi a lokacin zaben kasar na ranar 18 ga watan Oktoba, wanda 'yan takarar adawa suka kauracewa bayan da suka fusata saboda Conde ya canza kundin tsarin mulkin kasar da ya samu damar sake tsayawa takara duk da cewa ya cike wa'adi na biyu da a ka'idance ya kamata ya yi. Babban abokin adawar Conde, tsohon Prime Minister Seliu Delen Jallow, ya yi ikirarin shi ya lashe zaben yana ne zargin an yi ba daidai ba a sakamakon zaben da aka fidda a hukumance. Shugaban hukumar zaben kasar ya ayyana Conde a matsayin wanda ya lashe zaben da sama da kashi 59 na kuri'un da aka kada. Yana mai cewa 'yan adawa ba su gabatar da wata hujja ba game da ikirarin nasu.
ɗaya da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, yayin da ƴan kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari a Najeriya ke caccakar matakan wasu gwamnonin arewacin Najeriya na rufe makarantunsu, yau dalibai a kwalejin nazarin ilimin aikin malinta ta Sa'adatu Rimi a Kano sun gudanar da zanga-zangar ƙin jinin rufe musu makaranta. Hakan kuma ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi game da matakin rufe makarantun. Daga Kano ga rahoton wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari.
Da tsakar daren jiya ne gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya rufe daukacin makarantun jihar. Ga alama dai matakin gwamnan bai yi wa iyaye da yawa dadi ba.
Sunana ya Usaidu. Ina da yara a makaranta kudin 11 da wani abu zuwa 12 da ris aka yi sanarwa cewa an rufe makaranta. Ya kamata ya yi nazari, amma bai yi nazari ba. Haka kawai ya faɗi wannan maganar kai tsaye ta gigita fa kowa, ta gigita kowa. Ni wallahi na dauka wani tashin hankali ne ya faru ko kuma dauka wata rigima ce. Kawai sai aka waye gari muka zo nan kuma muna fita muga lafiya lau.
Sunana Baballe Muksan Romo, ina da yara hudu a makarantar. Ni na ji labarin nan da sassafe. Me ye dalilin da yasa aka rufe? A sai ka ji a Kaduna, a Jigawa, Zamfara an rufe makaranta, amma a sai saboda me? Ga abin da yasa aka rufe ba shine nake mamaki.
Yayin da iyaye ke bayyana damuwar su dangane da sace rufe makarantu a jihar ta Kano, su kuwa ɗaliban kwalejin nazarin ilimin aikin malinta ta Sa'adatu Rimi mallakar gwamnatin jihar Kano zanga zanga suka gudanar akan matakin rufe makarantun.
Abin da yake faruwa ana exam ko ba zato ba tsammani ba notice ba komai. Ainihi ake magana cewa an rufe makaranta. Alhalin an tafi lockdown tsawon watanni 6 kuma ga hi yanzu a zo a ce za a sake rufe makaranta.
History social study na ke karanta. To akan an rufe makaranta. Kuma an rufe makaranta ne sakamakon wasu suna yin jarabawa ɗaliban. Har jefa-jefa aka yi tsakanin mutane za ka ga duwatsu da yawa. Nan inda ka zo nan wajen ɗazu har rufe hanya aka yi.
Jami'an tsaro sun yi nasarar daidaita al'amura cikin sa'o'i kalilan, har ma daga bisani shugaban kwalejin Dr. Yahaya Isa Bunkure ke bayyana dalilan rufe makarantu a Kano.
Yana da nasaba da rashin tsaro da ake samu a waɗansu sassa na arewacin Najeriya. Abin da ya faru a kankara, to mu gwamnatin jihar Kano tana so ta zama proactive. Ba wai sai abu ya faru a yi tunanin ina mafuskan da garki. Wannan shine dalilin da yasa aka bada wancan umarni, wanda mu muna ganin wannan umarni na gwamnati ya yi daidai.
Gabanin gwamnan Kano, Tinibu takwarorinsa na Zamfara, Jigawa, Kaduna da Katsina suka rufe makarantu a nasu jihohin. Sai dai masu kula da lamura na cewa gurguwar dabara ce gwamnonin ke yi. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata ɗan gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari ne a Najeriya.
A san hanyoyin da za a bi a bawa makarantun nan kariya. Ba wai gwamnati ta naɗa hannunta ta nuna cewa shikenan ta'addanci ya kai ta ƙasa ba abinda za ta yi in ya so al'umma su koma gida. So yanzu da suka ce al'umma su koma gida, shin suna da kariyar da za su ba wa yaran nan a gidajensu? Ko kuma a'a ba sa so ne a ce ana sace yaran nan a makarantu, sun fi so a rinka sace yaran a gidajen iyayensu. Magana ce ta ya za a yi a magance matsalolin tsaron nan. Ba wai magana ce ta cewa a koma gida ba, tunda a yanzu a Najeriya babu wani mahaluki da yake da tabbas ɗin tsaro a ko'ina kake. Ko a gida kake, ko a hanya kake, ko a makaranta kake, ko a ina kake, waɗannan 'yan ta'addan sun riga sun gane cewa gwamnati bata shirya ba, ba ta da hanyoyin da za ta iya samarwa da al'umma tsaron nan, shi yasa suke cin karansu babu babbaka.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta kasa sasantawa da kungiyar malaman jami'o'in kasar akan yajin aikin da suka shafe watanni 9 suna dakawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu a Najeriya, a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke shirin bude iyakokin kan tudu da tarife kan matsalar tsaro, jami'an hukumar hana fasakobri ta ƙasa sun cafke wasu mutane dauke da makamai da sauran kayan da aka haramta shigo da su cikin ƙasar. Shugaban hukumar hana fasakobri na shiyar B mai lura da jihohin Arewa guda 10 da kuma Abuja, Malam Albashir Hamisu, yace nasarar kama irin waɗannan makamai za ta taimaka wajen daƙile ta'addanci da sauran matsalolin tsaro. Wakilin murya Amurka da ke Kano, Isa Lawal Ikara, ya aiko mana ƙarin bayani.
Shugaban hukumar hana fasakobri ta ƙasa shiyar ba mai kula da jihohin Arewa guda 10 da kuma babban birnin tarayya Abuja, Malam Albashir Hamisu ya ce nasarar kama irin waɗannan makamai dai za ta taimaka wajen dakile ta'addanci da sauran matsalolin tsaro.
Wannan sijuwa an yi ta ne a wani wuri tsakanin Yauri zuwa Zamare bakin gabar ruwa. Wani lokaci da ya wuce aka samu matsala tsakanin ma'aikata. Amma wannan da yake Allah ya kawo sauki al'amarin kuma Allah ya kawo za mu samu nasara. Kowa ya bada haɗin kai. Bindigogi 73 ne. Albarushi kuma 891 motoci guda 11 da kuma shinkafa ga tana mutum uku suna hannun mai zuga sanan wajen ana ta bincike kuma inda za a gano wasu
da yawan yan Najeriya daina mamakin yadda ake shigo da makamai wannan kasa musamman ganin iyakokin kan tudun wannan kasa na rufe sai dai babban jami'in hukumar custom din tashiyar ba malam Albashir Hamisu ya ce bata garin da ke shigo da irin wannan makamai su ma babacci suke ba
kasan shi shedani ya da hanyoyi da yawa na yadaran mutane kuma kamar yadda kuka sani bodojin nan sun yawa wani wurin ya yi nisa amma duk da haka muna bakin mu kullum muga cewa dai an yi rishi ko ina shi shedani ko da yaushe tanin shi ya ga cewa tabbatar da cewa abin da yake so na shedanci ya samu nasara amma yanda ake tafiya da aiki yanzu wannan kama wannan bindigogi ya kara ba mu kaimin haɗin kai tsakanin ma'aikata yanzu ana aiki a boda ko a ina dai ba magana cewa ni dan kwastam ne a ni dan wane ne ana so a haɗa kai ne kasar ta zauna lafiya abin nan ya ishi mutane duk wanda zai ga irin wannan abun ya yi shuru to ana ma zai tambaye shi yanzu dai kun gani dai tsakanin Kaduna da Abuja ta ga garabi za ka tayi kana karkar kaga da wannan abun insha Allah za mu dage mu ga cewa abin nan in Allah ya da an hada kai bai wuce mu ba
masu sharhi kan harkokin tsaro dai na ganin dole ne gwamnati ta kyautata alakar da ke tsakaninta da kasashe makwabta da sauran kasashen da suka ci gaba idan dai gwamnatin na son ganin ta kawo karshen matsalar tsaro Kamar Musa Zubair Usman na cikin irin waɗannan masu fashin baki.
Mun riga mun lura cewa ana samun kutse zuwa cikin wannan ƙasa tamu daga makwabtan ƙasashen mu. So dole sai an duba wannan abuwa din. Sannan kuma duk bangare da wannan bangare na diplomasiya din da sauransu dole ne mu zamanto cewa muna da mu'amala mai kyau da ƙasashe na waje wanda za su dinga ba mu bayanai na sirri akan waɗannan abuwa din. Sannan kuma idan mun tashi sayan makamai a sayar mana da su da wuri.
Wasu 'yan Najeriya dai na da ra'ayin cewa idan ba daukar tsauraran matakai ake akan waɗanda ake damkewa da laifuffuka a wannan ƙasa ba to ko lalle matsalar tsaro ba za ta kawo ƙarshe kamar inda ake ta faman sa rai ba kamar dai yadda Hajiya Maswanatu Ilyas ta kungiyar matasan arewacin Najeriya ta shedawa muryar Amurka
kidnapping ya yi yawa a ce an sace wannan an sace wancan kuma ba wai ba a kama su ba to velin din su ake badawa to mutun yaga in yayi laifin nan an kama shi za a sake shi to me a ciki inda ya biye ni wannan kudin tanan zai bi ya samu ya belin kanshi inda an idan aka kama mutun da wannan laifi ana daukan action sosai akai to wallahi tallahi za a samu ragi sosai akan abubuwan da ake yi
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to a gaida Isa Lawal Ikara
Oh, yeah.
sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan sana'ar agwaluma a jihar Oyo a Najeriya.
Agwaluma wata irin itaciya ce mai ƴaƴa kamar loda ko danya. Wannan itaciya ta agwaluma dai ana samun ta a shiyar kudu maso yammacin Najeriya, amma ba a samun ta a arewacin Najeriya da kudu maso kudancin Najeriya. A duk shekara manya da matasa ne ke safarar wannan agwaluma daga kudu maso yammacin Najeriya zuwa arewacin Najeriya. Akan haka ni tattauna da wasu masu sana'ar agwaluma a jihar Oyo.
Kan jama'a ne za ta lemo agwaluma da shauraren kayan kaya ne.
Shekara nawa kana aiki agwaluma?
Daga sai na shekara 30 ina aiki agwaluma.
A wace jiha ka fara aiki agwaluma?
Fara aiki agwaluma da lemo a akela Ibadan.
Me ya baka sha'awar shiga wannan aiki na agwaluma?
Ba mun dai mun sha'awar shiga wannan aiki na agwaluma saboda ni dai tun tasowa ta ina yin sana'ar lemo. Shi ne kuma ni sha'awar ne irin ta kurmi. Ta kurmi ne zo na fara sayan oro, na fara sayan lemo, daga baya kuma agwaluma ta fito muka kama aikin ta da dangadan.
Kamar ga shekara kana sayan agwaluma ta nawa?
Farkon shekara agwaluma iya gona za ka sa ga mun gindi 5 ko 6 ko 7 bai wuce 2000 to ka kai 2000 ma
a can da.
A can da
to a yanzu fa?
A yanzu a gindi dai ba samun ta ta 20,000 ta 30,000 ma.
To me yasa agwaluma ta kara kudi?
To abu sai ta kara kudi agwaluma saboda yanzu ga baki dai ma an bi a kanta. Da tun ba san ta ba. Yanzu kuma aka san ta. Yanzu shi ne kowa da kowa ta taka mu kowa yake san ta. Kuma yanzu ba yanke ta dan karanci ba saboda ala yawan yanke ta ba mun la bakin cike mun yanke ta ma da ake yi
ta wannan agwaluma a ina da ina aka kai ta a Najeriya?
In dai kai ta farko ina fara kai ta ma a Najeriya Kano.
Sai ina kuma
sai Maiduguri sai Sokoto
duka ana sha agwaluma?
Duka ana sha agwaluma suka duniya su ina duk muna kai kai su.
To san arewacin Najeriya babu agwaluma?
A arewacin Allah ga baki dai ba gindin agwaluma.
Ko daya?
Ko daya.
Suna na Limaman Yusuf Sakuwa da wakin kudu mazaunin Ibadan.
Kai ma aikin agwaluma haka?
Warai ko ni aikin agwaluma ne?
To me yasa kaftan tsama cikin wannan aiki na agwaluma gadangadan?
Abin da yasa na fantsa ma cikin wannan aikin agwaluma gadangadan, ni dai farko dai na fara biyo wani ne kamar harkar gurinan ina yaro. To da ina yaro shi lokacin nan da ya bar garin ne fa na zauna a garin saboda naga koya mu akai wannan harkar sana'a mu.
To wannan aikin agwaluma yana biyan ma bukata?
A so sai ma kwa aikin agwaluma shi kai yake biyan bukata dan domin yanzu agwaluman da kake gani Malam Hassan in dai mun shiga daji nan zaka ga mu furfur da mu, amma cikin ajihuna mu kudi ne tantsantsa mu jawo da su.
To ina aka samu wannan agwaluma?
Wannan agwaluma muna shiga cikin daji ne kauyuka mutanen cikin laba laba haka muna binsu muna da nuna muna santa dan suke mana za mu siya ne muke za mu siya ne.
Menene dadin agwaluma gare ka?
Ni dadin wannan agwaluma da kake gare ni saboda gaskiya a kayan gwari babu abin da yake saurin kawo kudi kamar wannan agwaluma. Ita kuma wannan agwaluma ki ganin ta farkon fitowa ne ba zaki ne da ita ba yami ma take yi. To amma saboda abin da Allah ya dauka kashi akan sana'a ta mu to shine sake wannan ruruma dan yanzu kaga ma farawa zani amma kaga jama'a ne suka fara bullowa gurin nan suna ta zuwa gurin nan.
To menene wayar agwaluma?
Malam Hassan agwaluma ta da matukar wahala ko wahalarta saboda da farko za ta baka arziki, in ta baka arziki kana munna wallahi Malam Hassan rana ɗaya in ce ma karab sai baki wallahi Malam Hassan kaman ka bar garin ma tarke ciki. To shine matsalar agwaluma kenan. Amma misali daga nan aka samu direba ma malalaci kana kwana ɗaya da wuni tana kwana biyu, to duna ka kwana ɗaya da wunin nan to ta kwana biyu akwai bambancin farashi ko a gurin sayarwa. To shine zai muke dabara muke dauko jefaye zuwa kanta, ita dai ka kanta da mun da muke dauka ta dauka ta 250 daga nan zuwa Kano, je fa mun dauka ta kana zuwa Kano naira 150 130 idan Maiduguri ne naira 270 haka muke dauka zuwa Maiduguri.
Kanta ko je fa?
Je fa zuwa Maiduguri.
Ai ta kanta ina ai
kanta ba ta aika gwalama ta je Maiduguri ba saboda ta yi nisa da yawa. Ita ma ta fi son a ce a tashi da yamma ko a tashi da safe insha Allah cikin dare a ce an sauke ta. Ba dai wani abu take ba illa rana da take damun ta, amma ana sanyi za ta kwana biyu ma ba ta samu matsala.
To ita wannan agwaluma tana canza kala ne idan ta yi kwanaki?
Tana canza kala. Ita kala take canza ko da yau ka tsinko ta in ta kai gobe sai ka ji bambancin tas a bakinka na zaki da wanda ka tsinka yau din nan. Kuma ita agwaluma da kake gani abace mai amfani a jikin mutane kala kala wanda yake amma ta fi wa mata amfani a jikin su.
Amfanin me take yi wa mata?
To su kaman dai su mata su na mana cewa ina shan wannan aba suna ni'imtar da mazajen su kaman na gida kenan.
Tana da wani amfani ga maza?
Maza ma tana amfani gare su dan duk abin da ka ce ka samu gamsuwa a wajen iyalinka kai ma ka samu gamsuwa kenan kun haɗu kai da kika samu gamsuwa. Hausa.
A arewacin Najeriya muna da Kurna, Gawasa, Goriba, Magariya, kai har da Adowa, Kunya, Aiwa. Kun taba debo wani daya daga cikin irin waɗannan kayan shi kun kawo su a nan kudu maso yammacin Najeriya domin ku kuma ku saida?
Mun taba yebowa kaman Kurna, Goriba, Kunya, duk muna yebo su muna yin kudu da su nan. Mun kawo nan kuma ana samu ana Malaysia amma akasarin malacin sa dan uwanmu ne Hausa muke ci.
Sirbana cin Kurna da Kunya da Magariya?
A ina wannan aika rambani ne na Malam Bahaushe da har dauki abu an kai mashi zai sa a gaba kawai ta ci ta ci.
To naga ana cin ita agwaluma sosai a arewacin Najeriya. Su kuma a nan kudu ba su cin Kunya, Magariya, Kurna da Adowa. Me yasa?
Eh to su ba su yi wannan harka ba. Ko harka agwaluma da gani wallahi Malam Hassan Hausa ne suke yin ta ba Yarbawan ba. Ko bai rabe zai sai dai shi zai kai ta Lagos a wannan ba da arewa ba.
To su ma Yarbawa suna cin agwaluma sosai.
A ci kai ayin ne ka san ka yanka naman kaza a gidanka. Wallahi Yarbawa ma kace ta kafo da wannan agwaluma da ake ciki.
Yanzu wata nawa ake yi ana aikin wannan agwaluma?
A takaice wannan aikin agwaluma da muke muna samun wata hudu wata uku akan wannan harka agwaluma.
A waɗanne jihohi ne aka fi samun agwaluma?
An fi samun ta Oyel State, Ondo, Kure, ni da suke kunna suna rike wannan ga ana saurin samun su.
Sana Naziru.
Naziru me ya kawo ka nan Ibadan?
Aikin agwaluma.
Ko ce shekara kana zuwa?
Ina zuwa gaskiya ko shekara.
Ka da ikara zuwa nan?
Na rin na zuwa.
To shekarun ka nawa yanzu zuwa nan?
Na shekara 10 kaman 12 ina zuwa nan garin.
A ina da ina ka taba zuwa aikin agwaluma?
Aikin agwaluma na yi ta Ibadan. Na yi ta a Oyo, na yi ta a Ondo.
A Arewa ana samun agwaluma?
Gaskiya ba a samu.
To ina kai in kai ɗebe agwaluma daga nan Ibadan?
Muna gaisa Kano, Kaduna, Maiduguri, Zaria, Ghana, Canada.
Nawa ake sai da kwando a can?
Ana sai da kwando farashin kusurwa ana sai da 15,000, 16,000, 16,000.
Nawa kuka sayan kwando daga nan Ibadan?
Kusa nan ana sayan kwando kamar 8,700.
To ana sai da haka ba?
Ai ana sai da haka.
Kamar kwando nawa kake aikawa?
Ana aika da kamar kwando 20, 30 ana adawa a tare da mota daya.
Kuma duk suna karewa?
Duk suna karewa.
Sunana Ali Bakatsine ba tare local gamma.
To kai ga kana a birnin Ibadan?
Eh ni ga nan ina birnin Ibadan.
To me ya kawo ka nan Ibadan?
Aikin agwaluma da aikin lemu.
To hawa hake yi koko sai kana sayarwa?
To ina hawa kuma ina ce ina sayarwa.
To ya kake ka hawo agwaluma?
Yadda nake in hawo agwaluma in nazo na dibi gindinta na dibi yanayin yadda take ka san kamar biri na hawo sama haka nake hawa.
Community center.
Community center in Allah da in dai na diba kasa da sama na gani ta Allah da in za ta hayu gare ni zan gani in ba za ta hayu gare ni ba da na je ma zan yi mai aikin bayani kai. Wannan agwaluma ba zai hauta ba.
Ka dade kana hawa agwaluma?
Lalle na dade ina aikin agwaluma.
Shekara nawa kana hawa agwaluma?
Zan kai irin shekara 15 din nan ina aikin agwaluma.
Ko ka taba yin karo da wata agwaluma wadda ka kasa hawa?
Gaskiya tuna na wahala dai da wuya in yi karo da agwaluma da na kasa hawa.
To ya kake yi da kamar kwari sama kamar irin macizai da zuma?
Kamar misali ko maciji ko zuma. Idan na samu zuma a sama, kan akwai rasar da zan kauce mata ina iya bi kusa da ita in kauce. Zai ci gaba da aiki na ba ta takura mani.
To maciji fa?
A shi wannan maciji mun dauke shi kamar nama ne na ga dama in kama shi in je hoshi kasa in ci gaba da aiki.
Kana da magani kenan?
Eh to akwai rizon asirin Allah.
Ko akwai wani kwaro ko wani ta halitta da ta taba baka tsoro a saman agwaluma?
Tunda dai na fara aikin nan kusan shekara 15 din nan ina ganin da lemu da agwaluma ba kwalon da ya taba barazana ni game da aikin nan.
Ko wace shekara sai ka zo diba agwaluma?
Ko wace shekara ta Allah sai na zo aikin agwaluma in ya sai in sayar.
Nawa ka taba samu a shekara daya wurin aikin agwaluma?
Wurin aikin agwaluma ina samu bakin gurgudu dan bara kasa ba labari sai da nisa kada 85,000 banda wanda na aika a
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice.
Damar da kasar Ghana ta yi na shiga gasan na zakarorin matasan Afirka a kasar Mauritania ya sha suka na cin rai. Black Satellite Day ta shafa makan ta samu shiga wasan karshe na zakarun bayan da ta samu nasara akan kasar Niger a Benin a bugun fanarati a ranar Talata. Sai dai samun cancantan yana tattare da shan suka na yin amfani da surai daga shagabanni na hukumar kwallon kafar kasar Ghana. Duk da samun shiga wasan karshe na zakarun na shekara ta 2021
a Mauritania rawar da Black Light Lighting ta taka bi kai ya kawo ba sai dai dabara ne dai kurun akai aka samu cancantar shiga wasan na ƙarshe yau ake tantance waɗanda za su shiga takara na neman matsayi a ungiyar club club din kasar Ghana wato Ghana League Club Association kuma masu shirya wannan na takara sun tabbatar da cewar Kujifiano da wanda ke kalubalanta Isaac Kumsin ne za a tantance kan ƙarshen wannan atisayi Fiano wanda shine dai ake tsaran zai samu ɗarewa karo na biyu Isaac Kumsin wanda ɗan sanda ne Kija da shi Kumsin ohun mataimakin chairman din Galka ya rashi wannan matsayi zuwa ga Mr. Fiano a wancan zabe da aka shekaru hudu da suka wuce alƙalin wasa na kasar Ghana Daniel Lai ne zai alƙalanci a gasar CAF Champions League tsakanin AS Unideb da Al Ahly alƙalin wasa na Ghana mai shekaru 33 shine zai kasance a ainihin sahun gaba a zagayen farko na wasan da aka shirya na CAF Champions League na shekara ta 2020-2021 Lai zai samu taimako daga Paul Kojo Atimaka assistant referee 1 da Kwasiya Chiampombro bi assistant referee 2 da Abdul Latif Adari a matsayin jami'i na hudu Alemo Kaunati Abubakar daga Cameroon shine zai zama commission wasa da Adamu Tuwake na Niger a matsayin jami'i na yaki da cutar COVID 19 na wannan wasa 11 Wonders FC sun karyata rahotanni da ake ayatawa cewa clubin ta nada Dr. Francis Otia Kanta a matsayin technical director ta rahotanni daga ɗan jaridu a ranar Litinin sun yayata cewa clubin din da ke da matsuguni a tacimman ta nada kwararren director na fasahan a wannan matsayi shi dai wannan kwararren na mai koyar da wasa ya dau watanni ba shi da club da yake koyarwa tunda ya bar ofishi a matsayin jami'in hukumar kwallon kafar kasar Ghana wannan labari muka so karshen labarin wasannin Radwanul Lamuktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
cutar coronavirus ba ta da magani
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan zakai tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kar ka rika cutanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunne ya ji ganga ya tsira
to da wannan kuma muka zo takaitattun labarai
Yayin da aka fara rabon rigakafin coronavirus na farko a Amurka da Burtaniya da kuma Canada ta yiwu kusan kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar duniya ba za su samu rigakafin ba har sai shekarar 2022 a cewar wani sabon bincike shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar sa ido kan masu yin ƙaura ta ƙasa da ƙasa sun ce kifewar wani jirgin ruwa da ke ɗauke da mutane daga Venezuela zuwa Trinidad da Tobago kamata yayi ya zama wani abin tuni akan mummunan haɗarin da ke tattare da tafiya ta teku da kuma sauran hanyoyin da basu dace ba da 'yan gudun hijira ke bi don tsallakawa zuwa wasu ƙasashen sama da yara miliyan biyu a yankin Tigray da ke kasar Habasha aka katsewa hanyar samun agajin jin kai fiye da wata guda a cewar majalisar ɗinkin duniya
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a Maryam Dauda da ta tana gabatar da shirin kuma editor mu ta yau sai kuma Julie Leather Gresham da ta hada shirin da kuma engineer mu na yanzu nake taku Binta Esteru nake muku fatan alkhairi ku kwana lafiya ma assalamu